الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ونما ريتينا جمعة شابكوي قوتر رمضان أولنا الشكالة الأولى الذي هدد 40 بكوي bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 6 ga watan 3 miladiya 2026 da wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma. Muna cikin bayani gaba da aya ta 106 da 107 da 108 cikin wannan sura mai albarka suratul Ma'ida, wanda kuma insha Allah za mu ci gaba da bayani game da abin da ayoyin suka kunsa suke magana akan shi. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اللهم ادعو من تركيتي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. Ya ku waɗanda suka yi imani, mutane guda biyu ma'abuta adalci su shaida tsakaninku idan mutuwa ta halarto wa ɗayanku yayin da zai yi wasiya, ko kuma aw akharani min ghayrikum, ko kuma a samu wasu mutum biyu daga waninku waɗanda ba musulmi ba. In antum daraktum fil ardi, idan kuka yi tafiya cikin ƙasa fa asabatkum musibatul maut, musibar mutuwa ta same ku. Tahbisunahuma min ba'di as-salah, su waɗannan mutane guda biyun za ku tsare su ku tsayar da su bayan sallah. Fayuqsimani billahi, sai su yi rantsuwa da Allah, la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, cewa shaidar mu da muka bada da rantsuwar da muka yi ta fi shaidar waɗancan. Fayuqsimani billahi in irtaqtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba, sai su yi rantsuwa da Allah idan kuna da shakka ko ku kwanto game da abin da suka zo suka yi da'awa ko suka yi bayani na wasiyar da aka ba su, sai su yi wannan rantsi da Allah cewa abin da suka faɗi gaskiya ne, har ma su faɗi cewa ba za mu musanya rantsuwarmu saboda 'yan kuɗi 'yan kaɗan ba, ko kuma ba za mu musanya rantsuwarmu saboda wani ya amfana da ƙaryar da za mu yi ba. Walau kana za ƙurba, kuma ko da in yi rantsuwa kan ƙarya wanda zai amfana ɗan uwa ne makusanci, ba za mu yi ƙarya ba. Wala nafsin shahadatan lahu, ba za mu koyi shaidar Allah da tsora a kanmu ba. Inna idan lamin al-asimin, mu idan muka yi haka to mun shiga cikin masu saɓo, mun yi zunubi. Fa in usira ala annahuma istahaqqa isman, idan sai aka gane cewa sun aikata zunubi da rantsuwar da suka yi kan ƙarya suka yi ta, sun yi ha'inci cikin amanar da aka ba su, fa akharani yaqumani maqamahuma, sai wasu mutane biyu su tsaya matsayin su ke rantsuwa min alladhina istahaqqa alaihim al-awliyan shin wadanda suke da haƙƙin gadar shi mamacin da aka dauki shi da tashi sai su zo su tsaya su ba da shaida fa yuqsimani billahi sai su rantsuwa da Allah na shahadatuna haqqu min shahadatihima cewa lallai shaidar mu ta fi gama gaskiya fiye da shaidar waɗancan mutanen guda biyu wa ma tadaina ba mu ketare iyaka ba a cikin rantsuwar da muka yi inna idan lalina zalimin idan har muka yi rantsuwa kai muka ketare iyaka kuma muka yi rantsuwa a kan haka to kenan mun shiga cikin mutanen da suke alzalimai zalika ajna an yatu bi shahadati ala wajhiha wannan shine abin da zai fi kusanta su waɗanda aka amince ma watan fari su bayar da shi da buka fuska sai da suka dauke ta aw ya khafu an turadda imanun ba'da imanihim ko kuma su ji tsoron a juyar da rantsuwar ga waɗancan dangin mamacin su yi rantsuwa bayan su sun yi tasu rantsuwar don su tabbatar da ƙarya suka yi wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah kuma ku ji abin da ake kiran koyarwar shi ku biyayya ga dokokin Allah wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirin da mutanen da suke fasikai amma yadda jiya kusan mun yi magana a kan gaba ta aya ta farko abinda take magana a kai cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtar masu imani yayin da suke halin tafiya idan mutuwa ta sauko wa ɗayansu to a samu mutane biyu adalai daga cikinsu su ba da shaida ko su karɓi wasiya ta yi su zama shaida a kan wasiya ta yi su kuma in sha amanar dukiyar shi su maido gaba mata ga iyalan shi wa shaida su ko ta zama dai kan abin da ya bada na dukiya a maido ya zama adalai ne amintacciya don ka dukiyar shi don su maido ta ga iyalan shi bayan sun dawo gida ko kuma idan ya yi wasiya wasiyar da zai yi su bayar da wannan wasiyar ga mamatan shi ga dangin shi kai su gaya masu ga abin da ya yi wasiya lokacin da ajali ya sauko mashi su yi bayani su tsare wannan amana ta hanyar isar da wasiyar ga dangi ne kamar yadda ya yi wannan wasiyar asali za su ɗauko wasiyar su kawo ta kamar yadda take idan ta zama amanar wasiyar da yake su ga ɗauko ko kuma su ɗauko dukiyar su maido ga dangin shi in ya zama amanar dukiya ya ba su ba wasiyya ya yi ba ya ba su wasiyar kawai ta ɗauko dukiyar su maido ga iyalan mamacin ne to sai su ɗauko su kawo idan babu wani ƙaiƙayi ko kokonto a cikin zukatan iyalan ko 'yan uwan mamacin to waɗannan mutane idan suka kawo abin da ya zuto ya bari suka ce ga dukiyar da ya ba su amana su kawo za a ansa babu wata tuhuma ko umarta su jirin zuwa tunda babu wani ƙaiƙayi ko tuhuma game da su cikin abin da suka isar na saƙon in kau akwai kokonto to nan ne matsalar firan tsuwa don su tabbatar da cewa abin da aka ba su nan haka suka kawo shi ba su lage wani abu ba su canza abin yadda ya ba da shi ba idan a halin tafiyar sai ya zama babu mutane guda biyu adalai sai mutane biyu waɗanda ba adalai ba misali mutum yake tafiya cikin mutane ayarin waɗanda ba musulmi ba sai ya zama adali ya sako mashi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bada a samu akharani min ghayrikum a samu mutane biyu waɗanda ba cikin ku ba kuma na cikin waɗanda ba musulmi ba a nan wajen malaman tafsiri na cewa yin shaidu biyu waɗanda ba musulmi ba yana rataya da sharuɗa guda biyu sai da sharuɗa guda biyu sannan ake iya karɓa ko a sanya waɗanda ba musulmi ba su zama shaida a irin wannan yanayin da mutum da mutuwa ta saukar wa mutum suka ce shaidar ko kuma sharuɗan su Allah ya faɗe su gaba ɗaya a cikin Al-Qur'ani a cikin wannan aya sharaɗi na farko inda babu waɗanda suke cikin ku musulmi dan dama ta aw akhara min ghayrikum idan babu cikin ku kenan waɗanda za su yi sannan sai a kai ga waɗanda suke ba musulmi ba sannan na biyu suka yi magana abdarru fil ard sai a halin tafiya in a halin zaman gida ne musulmi na rayuwa ai ba a tsammanin musulmi ya zauna yana rayuwa inda babu musulmi guda biyu aƙalla da zai iya shaidarwa a cikin wannan ya zama halin tafiya ne sannan babu musulmin da zai ba wa shaidar ya ɗauka ya isar to sannan sai a ce ya koma ga waɗanda ba musulmin ba a nan wurin kallon ka cewa ai kila musulman da ke nan ba adalai ba ne ba to ai dorishin adalci ya kare ga wanda ba musulmi ba idan har akwai musulman da ba adalai ba duk da lalacewarsu ai sun fi dama dama fiye da kafiri duk yadda ake kallon su amana ne dan babu amana babu alinci da kafiri dan haka dai sharadin a sa wanda ba musulmi ba idan babu musulmi sannan ya zama halin tafiya ake sannan abu na uku dama dalilin bukata shine ya zama mutuwa ta sako wa mutum inda mutuwa ba ta sako wa mutum ba ai babu dalilin ya ketare ya bayar da shida ga wanda ba musulmi ba sai jikiri har Allah ya haɗa shi da wanda yake musulmi da zai ɗauki wannan shaidar tashi ya isar da ita ta yadda zai zama musulmi ne ya kadunansu suka amince wa juna suka ɗauki amanar juna to in suka yi wannan nan suka kawo to shi ke to amma in ya zama akwai ƙaiƙayi cikin zuciyar dangin mamacin game da waɗannan da aka bamawa akwai tuhuma ta cewa abinda suka kawo din nan ba haka bane ba to nan ne matsalar rantsuwa za ta taso wasu malamai na cewa wannan ya yi daidai da abinda ya faru tsakanin Tamim ibn Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus kafin ya musulunta da wani mutumi da ake cewa Ali ibn Badda sun yi tafiya a lokacin dukkan su ba su musulunci bai musulunta ba bisa hanya suna tafiya tare da wani mutumi cikin mutanen Makka sai ya bada amanar dukiyar da yake tattare da ita lokacin da Allah ya sako mashi cewa in sun dawo su isar da ita ga magajin shi a cikin kayan da ya bada akwai wani kwano mazubi da ake cin abinci ko a sha abin sha wanda aka yi shi da azurfa an mishi cin baki an ɗaure bakin shi da zinari da suka dawo sai suka ce wannan kwano babu shi ai mai cikin abin da ya bada biya na mushi suka ce a wannan kwano yana cikin duki da ya tafi da ita lalle ko dai muka kwano ko kuma muka wannan duki bayan jin ya zo suka tuka yi masa rantsuwa iya abin da aka bada shi ne suka je suka ɗauki wannan kwano suka kai shi kasuwa suka sai da shi dirhami 1,000 da shi suka raba kowa ya ɗauki dirhami 500 to bayan sun yi wannan sai su dangin bamacin rannan sai suka je kasuwa sai suka tadda wannan kwano da suke zargi cewa da shi ya tafi dama ga yanan yana tare suna tafi da shi suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam koki gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce siran tsuwa suka rantsi da Allah cewa abinda suka amso shi ne abinda suka kawo shi kuma wannan mutumin dama da kabilar Banu Sahm ne yake aka samu mutane guda biyu cikin makusantan shi su ma suka miƙe suka yi rantsuwa cewa shaidar mu ita ce gaskiya ba ta zuwa ƙarya suke yi mu ba mu fitar iyakar Allah ba su suka yi ƙarya suka ce ya sayar amma bai sayar ba su suka salwantar da wannan abu shi ke na Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan aya Tamim ibn Aus sai zai musulunta bayan ya musulunta daga baya da aya ta sauka tsoron Allah ya kama shi sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya sai yafin da kai dangin wannan mutum ya ce tsakani da Allah abin nan naku kamar da muka faɗi gaskiya ne mu muka je muka saida shi muka kuma raba kuɗin ne da Ali ibn Badda kamar da kuka yi da'awa dirhami 500 na ansa ga dirhami 500 ɗin shi ma ku je ku shi dirhami 500 da ya ansa to da suka je wajen Ali sai ya ce a ƙarya ne shi bai an ci kayan kowa ba abin da yake hannun shi naki da suka dawo suka gaya wa Tamim ibn Aus ya tashi ya wanke kawai dai sanda shi sai ka ba su kudin su tunda ai duk magana ka san na gani eh ka san mun an ci kayan su yawa to da suka bai da musu kudin su sai sai ya ba da dirhamin su 500 sai aka ba su kudin mun wannan to kaga ba a bukaci a yi rantsuwa ba sai da aka zama ana da ƙaiƙayi cikin zuciya game da abin da suka faɗi shi yasa ma Allah ya magana ne ya ce fa yu'timani billahi in tabtu idan kuna da wani ƙaiƙayi kuna zargin wani abu game da shi to su rantsi da Allah cewa yadda suka kawo amanar nan haka aka ba su ita idan suka yi rantsuwa har ma su faɗi su ba za su ɓoye abin da aka ba su amana bayan Allah ya san su ne shaida ba za su ɓoye wannan ba in suka yi haka sun saba wa Allah to idan bayan sun yi rantsuwar kamar yadda ya faru nan ya Allah ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa ithman in sai aka gane ƙarya suke yi kamar yadda nan ta faru da shi Tamim ibn Aus kaga sun zo sun yi rantsuwa kawai bincike ya zo ya gwada cewa ashe ƙarya suka yi abinda suka faɗi ba haka akai kaga usira ala annahu mastahaqqa ithman sun rantse santo amma babu mamaki rantsuwar tunda ai a san nan ba cikin mulki suke ba inda musulmi ne yayin rantsuwa irin wannan rantsuwa ya ce muka magana baya ita ake kira da al-yaminul khamus saboda da gangan ya rantse da Allah kan ƙarya saboda ba musulunci yake yi ba in ya rantse ba sannan bai ma yadda da Allah ba bare in ya ce wallahi a dauka cewa ya rantse da Allah kan ƙarya dan haka in aka gano ƙaryayi fa akharani yaqumani maqamahu ma sai a ce ku dangin mamatan a samu mutane biyu min alladhina sahaqa alaihim alawliyat kin wanda su za su gaji mamatan in ya mutu suka kusa da mamatan za su tantance dukiyar da ake rigima kanta sai a samu mutane biyu a madadin ku su tashi su tsayar da tuhuma akan waɗannan mutanen ta hanyar yin rantsuwa biyu dan su kore rantsuwar waɗannan to rantsi da Allah cewa waɗannan mutanen biyu ƙarya suke abinda suka faɗi ba gaskiya bane ba kayan da suka fada ba haka akai ba ko kuma in wasiya suka zo suka ce yayi wasiya mu ba mu kaza su rantsi da Allah ƙarya suke abinda suka faɗi ba haka bane sai su rantsi da Allah su ce la shahadatuna ahqqu min shahadatihim rantsuwar mu ta fi rantsuwar su rantsuwar mu ita ce ta gaskiya ta su ba ta gaskiya ba ce kuma su korewa kansu ƙetare iyakar Allah cikin rantsuwar wa ma'tadaina kuma mu ƙetare iyakar Allah abinda muka yi rantsuwar nan mun yi rantsuwa inda muhallinta ne ba ƙarya muka yi ba inna idan lamina zalimina idan har muka yi rantsuwar akan ƙarya dan mu kore ta su mu ma kenan mun shiga cikin zalimai ke sai su rantsi da Allah in suka rantsi shi ke nan sai a nemo haƙƙin da ke kan waɗancan sai su bada to a nan wajen jiya mun yi magana Ibn Jarir al-Tabari ya tafi cewa wannan ayar ba a shafe ta ba to inda malaman da ke cewa an shafe hukuncin ayoyin suke dogara shi ne yaya za a yi kai daga shaida daga saƙo sai a zo gaban alƙali a ce kai rantsuwa a ƙa'ida ta musulunci albayyinatu alal mudda'i ko wale min alaman anta kawo shaidu na mai ƙara ne rantsuwa ta wanda ya inkari to nan wurin in an lura ai su suka kawo ƙara domin su suka zo suka kawo cewa ga abin da ya fi kuma sai a ce ku rantsi shi yasa suka ce an shafe hukuncin domin ba a kan wannan hukuncin shari'a suke gudana ba su malamai suka ce a'a wannan baya gwada ba wannan muƙaddara ma ɗin hakan ta saba wa tsarin da muka sani na tabbatar da tuhuma kan mutum a musulunci wannan ba zai sa a ce hukuncin shafaffe bane ba sai a ce alƙur'ani ya kawo sabon hukunci kan wannan matsalai ita haka ake mai ƙara ke rantsuwa sauran matsaloli kuma wanda ake ƙara ke rantsuwa ina fata an fahimta kuma alƙur'ani zai ba ƙa'ida ba ce dole alƙur'ani faɗi dole haka za a yi ko'ida in an samu nan ya saba sai a ce wannan da ya saba khas ne sai a bashi ala khususihi wancan kuma ya ummu duka hukunce-hukunce in banda wannan tunda alƙur'ani ya kawo sabuwar formula ta tabbatar da wannan hukuncin kaga ba sun karo kenan sai a tabbatar da abin da yake balle kuma ana iya samun ma abin da yake gwada cewa wannan matsalar tana daidai da wannan ta yaya Ibn Jarir al-Tabari ya ce saboda nan da suka zo su ake ƙara ba su ne masu ƙara ba ta yaya ce domin ɓoye abu suka yi sun kawo shi abin da aka ba su sun kawo sun ce ga shi in wasiyya ya sun zo sun ce ga wasiyyar da ya yi ga bayanin da ya yi ba su gama nasu ba yanzu dangin mamaci ƙarar su suka sake yi a kan suna zargin akwai wani haƙƙi da suka ɓoye musu kaga yanzu ba su ne masu ƙara ba su ake ƙara da haka idan suka ce su yi rantsuwa a nan wurin in ya zama an samu arziba an samu shakka da kokwanto yanzu shakka da kokwanto shi zai sa a tuhume su da mai tuhuma da wanda ake tuhuma wa ke mai ƙara mai tuhuma shi ne mai ƙara wanda ake tuhuma kuma shi ne wanda ake ƙara shi ya sa tun ne nusu ake tuhuma sai aka ce su rantsi kaga yanzu sun yi rantsuwa a muhallin wani yaminu ala man ankara kenan ina fata an fahimta kaga don haka tahiyya akan wannan ma ayar bata saba wa ka'idar hadisi na albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ba shi ya sa aka ce su yi rantsuwa a nan wurin Allah ya sa ku gane abin da ayatin take magana saboda ayatin ta tana da rudani da rikici amma kuma tana da saukin fahimtar abin da take magana kai Allah ya ce zalika abin da yasa aka aje wannan rantsuwar adna an yi aka aje hukuncin haka adna an ya tubi shayarata Allah wanda ya wannan zai kusanta su ga in za su bayar da shaida su bayar da shaida su wannan zai zama tsoratarwa ne duk wanda aka bawa irin wannan amana to in yi kokari din zai faɗi gaskiya saboda yanzu ya san akwai bimaya Allah ya aje hukuncin wanda ake zargi ga abin da zai yi to mutum zai iya kokari ya tsare mutuncin shi kai ya kawo abin da zai sa a zargai balle a zo a turke shi a sai irin rantsuwa kuma in yi rantsuwa ma wani ya zo ya sake rantsuwa ya kare tashi akan rantsuwa sai kaga mutum mutunci shi ya zuba kaga wannan zai sa mutum sai ya saka tsantsan ba zai bari yayi abin da zai sa a zo a tuhume shi ba aw yakhafu an turadda aymanin ba'da aymanin ko kuma su tsoran kada a juyar da rantsuwa bayan rantsuwar su sun zo sun rantse da Allah cewa haka akai da mamacin nan to kuma za su ji tsoron kada don a zo a ce ma wancan zuran dai domin inda aka zo matsala ta zo gaba alƙali aka ce maka rantsi karanti kuma har aka zo aka sake ce ma wani rantsi ya gura ana tuma kariya kake harin kuma kaga kenan za su ji tsoron tiran tsuwa da Allah a kalle su kuma ba mutanen kirki ba da suka yi rantsuwa da Allah to sai mutum ya kokari ya kamanta dan kada mutunci shi da kima shi zai a wajen mutane kaga anan abubuwa guda biyu ko mutum ya kiyaye dan Allah ko ya kiyaye dan gudun kada mutunci shi mutum zai yi gaskiya ko dan Allah da in ya je gaban Allah amanar da aka bashi ya san ko ya yi gaskiya dan kada mutunci shi zai a tuhume shi da cewa ya yi ƙarya an bashi amana ya yi haƙiƙi ya tsare amana wanda su larabawa sannan ba su san Allah ba kiyaye Allah dokokin Allah suke mutum da ba su yi imani ba amma suna gudun suna ƙin a tuhume su da ƙarya ko da mutunci duk da babu addini kan mutum bai yarda ya yi abin da za a kalle a ce mashi mutunci ne ko mara gaskiya ne ko mara haƙiƙi ne saboda sai wani abu ne wanda zai bi salsala sai ya ɗau tsawon lokaci ana jifa shi da wannan abin ana kalle shi ta al-Mughira ibn Shu'ba a jahiliya kafin ya musulunta ya tafi ya yi muryar da fare Qurayshawa da dukiyarsu bayan an haɗa shi da ayari sun tafi mutu hanya ya koro ayari da an shirin ke musu fashi ya wuce sai zo ya musu jinta ladda Suhail ibn Amr ya zo a Hudaybiya da za a yi sulhu da ya zo yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam farko yana a Urwatu ibn Mas'ud a sakafi afwan Urwa kafin Suhail ibn Amr ya zo yazo yana magana da manzo Allah yana kama jima Annabi sallallahu alaihi wasallam zai san da yayi ko hannu sai Sayyidina Abubakar na tsaye Al-Mughira sun fito da tsaye sai sa bayan ta kuɗi sai mara hannun shi da yayi ya ce mishi nan ma ni nan ban ga wasu mutane a zo a gani ba wasu mutane ne waɗanda nan duk da sun ji wuta da duk da zai su baka ta zo ka zo ka tumfuke mutanen ka da mutanen da nan da sun ji wuta ta za su baka sai Sayyidina Abubakar ya karsa mishi wata irin bakan magana ya fulwa mai zagi muku da Hausa sosai ya ce masa mu ba za mu gudun ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai da mai kwano wa ka annabi da duk da yasa sai ya ce waye wannan magana zaka ce mai Abubakar ya ce in tabbas kana da bashin abun arzikin da kai mani kayi mani wani abun arziki a jahiliya wanda kana bi na bashin wannan abun arziki to ka ce da kai sai da Al-Mughira ibn Shu'ba ya mare ya ce waye wannan ku yace Al-Mughira ibn Shu'ba sai a mai yaudari kai ne abin da nake so kawai magana ke nace mai yaudari kai ne nan wurin saboda su ai dan farasi zan da ya gudu zo mu zubinta kaga yana nan suna kallon shi a matsayin mai yaudarin da yayi yaudari a sanda ba ku musulunci da haka suna kyamatar mutum yayi wani abin da zai sa a bihi shi irin waɗannan kalmomi to in mutum bai bari dan Allah ba to sai ya bari dan kada ya bar abin kunya da za a dinga kallon shi da zuri'a kai da wannan mu yanzu kaga an zo sanda ba mu kallon Allah ba mu kallon abin kunya ba mu gudan abin kunya mutane in suka tashi cuta ba su kallon Allah ba su gudun ajin sun yi abin kunya ko me za a ce ba abin da ya rame su su sun riga su al'umman mu kuma haka take rayuwa ba ta Allah wani da irin wannan mutum ya je ya yi banna a kai shi EFCC a kai shi kotu ga yanan a barawu ya yi sata ya gama ɗan da ya da kuma al'umma su dandaro su je su sargo ne suna kwalzanta shi babban barawu ya dawo ya zama mutum ya fi haka al'umman mu dai an sargo shi za a yi a taho gari ana murna ga yanan an taho shi ana mai ranka ya daɗe ka ci gaba da sata abin da ake nake nan koren shi ya daɗe ya ci gaba da sata shi yasa babu kaga babu jin dokar Allah a zukatanmu sannan babu jin mutuncin ka mutum bai jin in yayi me zai je ya dawo sau da yawa ita kalli wani ka ga abin sai ka ga wani su waɗannan ba su kallon zuri a su ne za a ce zuri a su baya in mutum ya wani abu a kalli ƴaƴansa a ce iyayensu ne suka yi irin wannan bannar da ƙasa su ba su damuwa da abin da za a fani ga ƴaƴansu ba su amma suna rayuwa cikin al'ummar da ita kuma ba ta ɗauki wannan aiki ba saboda gurɓacewar tsarin al'umma yaba mutum ake yi yayi irin wannan idan da al'umman na kyamatar mutum akan irin wannan da mutane sun bari nan mun yi magana ginin Ka'aba duk yadda a jahiliya ake so akai duk dukiya ta haramta a cikin ginin Ka'aba amma yanzu mutum sai zai yi wukunna ya saka duk miliyoyin al'umma cikin bala'i a ƙasa baki ɗaya saboda abin da kun ba abin da ya damu kowa yanzu ya gina masallaci kai ta kuriya gina masallaci ya gina wa Allah masallaci bayan ya sa an kashe masallaci kuma ba abin da ya damu mu zo ne ta dindina mishi muna yaba mishi in ma ba a isa abu sai a bashi farauta maji daɗin addini duk ya gaba abin da yanzu shi ne kuma ko wani jakadan addini ko wani haka ake yin cikin al'ummar so babu kima sanin kimar kai ta katsalar mutuncin kai dama kuma babu tsoron Allah shi yasa banda take tafiya take gaba kullum idan da mutum zai je ya dawo ya saci kudin kasa ya je irin wata muguwar banda kahin ya dawo garin sa a ce to ba mu bukatar ganin ka nan garin ba mu yadda ka dawo garin ba in ka dawo kuma duk abin da yawa shi za ka gani wallahi da wani kuma ko ce aka yi aje kudin ya taba ba zai taba ba saboda ya san abin da zai je amma babu wani abu talaka a yau in duk in Ka'aba za ka fira ka ba shi kudin zai zo ka zai yi ba abin da ya ne irin halin da muke rayuwa su ke shi yasa dole al'amari ya lalace mun babu yadda za a abubuwa ka fadi da cikin al'amari to nan Allah yana faɗin dalilin sa wannan doka shi ne idan mutum in an ba shi amana ya tsare ya kawo yadda aka bada don kai yi rantsuwa kan ƙarya saboda ya sai in yi rantsuwa kan ƙarya to za a nemi waɗanda ya yi wa ƙarya su ma su zo su rantse su ƙarya tashi a kan ƙaryar da ya yi Allah ya ce wa taqullaha wa sallu ku ji tsoron Allah ku kuma ji dokokin Allah da yake gaya muku kuma kiyaye dokokin nan as-samu galibi yake zo da ma'anar al-ijaba ma'ana ku ji ku karba al-ijaba antawa ba kawai ji ba domin idan an faɗi ka ji baka amsa kai aiki da shi ba ji bai yi amfani in ka ji baka ji abin bai baka bai ba baka bai amfani ka ba bai amfani ka ba amlahu azalun la yasma'una biha kaga lahum azan la yasma'una biha ba wai in an yi magana kullum ba ya ji ba yana ji sai dai in an ji ba a aiki da abin da aka ji dan haka daidai da ba a ji bane shi sanya a sallah muke cewa sami Allahu liman hamida ma alam sami'a nan wurin al-istijaba Allah yana amsa wa wanda ya gode masa yayi gogare shi dan haka as-samu nan wurin fataqullaha wasma'u ma'ana ku kalli kiran Allah ku yi aiki da lokacin da Allah yake saukar muku wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirin da mutanen da suke fasikai na'am
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل كتنا ranar da Allah zai tara manzanni fa ya kulu ma za ku ciki sai ya ce da me aka amsa maku da kuka je kuka isar da saƙona qalu la ilma lana sai su ce ba mu da sani game da wannan innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da yake koyi in qala allah ya isa da maryam tuna yayin da Allah ya ce ya kai isa dan maryam uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'mata gare ka wa ala walidatika kuma ne imar da ne ga mahaifiyarka in ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka da mala'ika zuriyu to kallimu nasa fil mahdi wa kalla kana magana da mutane kana cikin zanan goyo da bayan ka kai matakan gwarzantaka وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كتنا لإما تاين لمثل لكي نبوتو دقم الحكمة دقم التوراة لإنجيلة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني كتنا يا إنك في حال التاء وكي سورا تاء وادك يمقو نقصه كسورا كهيئة الطير كمكس الصنصو فتنفق فيها تيك يبوساءتك فتكون طيرا بإذني في تقوم صنصو لإذننا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني كتنا يا إنك كي وركد مكاما لأك هيفاد مكنت دم يسكت البرص بإذننا وإذ تخرج الموتى بإذني كتنا يا إنك نيمك لإما تيدك كي فتد متفسيس تاش تقبل رأيوها لإذننا وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ تأول من بيناتي كتنا يا إنك تالي توتر بني إسرائيل جبرك يا إنك زي مصر هجوزي بيناني فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين في ولد سكا كنت لقصيص سكتي ونم باقوم مني أظن بك فاتيسه هنا ونبيك بيناني الله سبحانه وتعالى يكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم كتنا مثلا رد الذي تار من ذنبي بكتا تسير على القيامة الله سبحانه وتعالى ذي تتر من ذنبي من يمت تنبيوي جمد أيكي لا يأيكوس سئير da kuma sakon da aka sakamakon da suka dawo da shi ba wai dan Allah bai san da suka zo abin da ya faru ba dan dai Allah ya tambaye su yi bayani da bakin su a matsayin ɗan aika domin idan ka aiki ɗan aike ka ce je ka bin su ko kaza ka dawo in ya dawo kahin ya ce kaza ka ce ai na ma garo kaza ya faru zuwan shi bai yi amfani ba ke amma idan ya dawo ka san sakamakon da ya samu sai ka ce mashi me ka samu sai yayi bayani kaga ka kimanta matsayin da aikin da yayi baki daya Allah zai tara manzanni annabawa baki daya da manzanni sai sai musu maza ujiku me aka anta muku dashi da kuka je kuka kai sako na me mutanen ku suka ci wannan sakamako wala abin sa ga muku wannan ya gwada kaga cikin tambayoyin da za a yi ranar alkiyama yadda za a tambaye al'umma annabawa za a tambaye su amma su ba tambaya irin tamu ta abinda mutum ya aikata ba su tambaya ta aikin da Allah ya umurce su yi domin Allah ya riga ya tsare gaban su da bayan su da saba wa Allah dan haka za a tambaye su ne game da ayyukan da suke Allah ta faɗa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna da sai na rantsa da ubin rayuwar ubangijinka na rantsa da ubangijinka lalle wallahi sai mun tambaye su baki daya game da abin da su kasance suna aikatawa falanas'alannahum min al-ursila ilayhim wa lanas'alannal al-mursalina za mu aika waɗanda za mu tambayi waɗanda aka aika manzannin gare su su ma manzannin da aka aika za mu tambaye su kaga wannan yana gaggata tambayar Allah zai tara su sai sai musu ma za uje me aka anta ba qalu la ilma lana sai su ce mu sani mun ba mu da ilimi game da ansar da aka ba mu anan wurin shin kowane annabi da Allah ya gode shi mutane shi da ya isan musu da sakon Allah ai mutanen shi sun ba shi ansa ko mai kyau ko mara kyau kenan ya san ansa da suka bashi aiki to amma nan kuma gashi Allah ya tambaye su ma za ujibtum baki dai su ce la ilma lana sai su ce ba mu da ilimi malaman tafsiri wasu suka ce dalilin da yasa za su ce la ilma lana saboda tashin hankalin munin alkiyama shi yasa su kansu idan aka tambaye su me aka ansa su ce Allah ba mu sani saboda me saboda a wannan lokacin an shiga cikin imuwa da tashin hankali na tsayuwa wannan munin يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لا نون نون ذاك جاء يا أوى من شاعر وذات لموتى تيوا إلى أنتك شاعر دمي تشي تهيفي تشي تصبر فاشي هنك لما نور لأنه وترى الناس سكارى لا قلت لنا ما يسنا لهم amma an bi su kara kuma ba abun mai yasa da shani zai bugar da hankalin su ba walakin na Allah sharif sai da azabar Allah ne tsanani idan za su faso wannan gari to wannan tashin hankalin da wannan wurin shi yasa annabawa sun da aka tambaye su za su ce la ilaha illallah sai su ce ba mu da ilimi ya Allah ba mu sani wasu malaman tafsiri sun suka yi ma za ujibtum ma'ana me aka ba ku ansa da shi bayan kun baro mutanen bayan kun gama rayuwa cikin su kun taho wata ansa suka bada bayan ku to kaga ansar da suka bada bayan su wannan ba su ba su san abin da aka bada ba da haka la ilma lana sai ya tabbatar da eh ba su san abin ba idan ya zama tambaya sai game da ansar da aka ba su bayan sun bar rukshin mutane amma anan wurin kaga tambaya sai gaba ɗaya wacce Allah subhanahu wataala ya magana cikin tiyaki da salon da yake fada ana magana da su ne game da ansar da aka ba su gaba da gaba bayan sun isar da safan Allah daga ku dai su ce ya Allah ba mu sani ba saboda tashin hankalin wannan wurin ko kuma su ce ba mu sani ba saboda kankan da kai ga Allah subhanahu wataala saboda duk sanin su ba bakin komai ke gaban sanin Allah subhanahu wataala ba da haka anan sai su kore wa kansu sanin wani abu game da wannan tunda sun san duk abin da suka sani Allah ya fi sanin wannan abu wanda wannan sai ya zama saboda girmamawa ga Allah subhanahu wataala za su kore ma kansu sanin sai su tabbatar wa Allah da sanin innaka anta allamul ghuyub wannan shine irin salon da mala'iku kuma suka yi amfani da shi sanda Allah zai saukar da wakili bisa doron kasa bayan sun yi bayanin hasashensu game da ilimin da suke da shi da ya gabata na abin da suke tunanin mutane za su yi Allah ta wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum salihin da suka sai suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sai suka ce ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu Allah ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu wannan irin wannan ladabin ga Allah subhanahu wa ta'ala to ilimi shine nan ba Allah ba ya ko kuma malaman tafsiri suka ce sun yi haka dan kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala mana in iliminka aka kamanta iliminka da ilimi ba ma tun komai yake ba lokacin da annabi Musa da annabi Khidr suke tafiya a cikin jirgin ruwa sun shiga cikin jirgin ruwa sai wani tsuntsu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wani tsuntsu sai ya sauka bisa kan jirgin ruwan sai ya saka bakin shi cikin ruwan tekun sai ya tashi sai annabi Khidr yake ga annabi Musa alaihi salam yake cewa ilimi na da iliminka cikin ilimin Allah bai wuce abinda wannan tsuntsun ya diba cikin wannan tekun ba abinda ya diba shine ilimi na da naka kaga ga annabi Musa ya taho da ilimin shi amma da ya taho ya zo abinda ya gani wajen annabi Khidr sai ya gwada mishi cewa shi ma ashe yana buƙatar wani sabon karatun wanda da bai yi ba saboda da aka taho abubuwa uku na fari da suka fara faruwa sun suka tabbatar wa annabi Musa da cewa mi akwai abubuwa da yawa wanda bai sani ba wanda annabi Musa dama ya samu kai ne a wannan yanayin saboda tambayar da aka yi mishi cikin bani Isra'ila cewa waye yafi kowa ilimi a bisa doron kasa da aka tambaye waye yafi kowa ilimi a bisa doron kasa annabi Musa sai ya ce ni saboda ai ya sani ne bai san akwai annabi bisa doron kasa da Allah yake wahayi in ba shi ba Allah ya ce ka tafi wajen a majma'ul bahrain akwai wani bawa daga cikin bayin mu mun sanar da shi abinda baka sani ba in ba tabbata yi ne ta dauki a ai kashe ta akai da muna yi kuma ai akwai rana har yanzu ko a to so sai Allah ya ce ka je wurin wannan bawan nawu na sanar da shi abinda kai baka sani ba ka je wurin shi ka koya an taho ne nan wurin annabi Musa zai fara karatu sabo ko ya fara ya ga wannan tsuntsun annabi Khidr ke ga mai to da ilimi na da iliminka cikin ilimin Allah fa in ka kaddara tekun shine ilimin Allah bai komi bane ba komi bane ba sai kamar abinda wannan tsuntsun ya diba ya sha cikin wannan tekun shine abin da ya rubuta shi dan haka shi yasa nan annabawa sai suka mai da sanin ga Allah subhanahu wataala cewa la ilma lana zamu ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa irin wannan ladabin a inda ya tambaya sai su ce Allah da manzansu su suka sani lokacin da ya dauki Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara masa yadda ya goya shi a baya a bisa abun hawa suka tai manzo Allah ya kira shi ce ya Mu'adh ce labbaika ya rasulullah wa sa'adaik a karo uku yana tambaya sai ce atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah sai ka san menene haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi kuma wani haƙƙi bayi suke da shi dan Allah Mu'adh ibn Jabal ya ce Allah da manzansa su suka sani ba mutane kaga bai ma taga yi wata magana da take da alaka da tambayar ba kawai sai sai Allah da manzansa su suka sani kuma sai sai haqqullahi haqqul lillahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika ajru lahum min janna ko Allah ya'adiba ahadan min dan haka dai sun kore makan su sani saboda kankan da kai da Allah subhanahu wataala sannan sai suka tabbatar wa Allah da nashi sanin suka ce mu san koyi ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da ya koyi da abin da yake koyi da abin da yake bai da duka Allah subhanahu wataala ya san su suka ce kai ne kuma sai suka kawo allama ala wazni fa'al wanda siga ta daga cikin sigogi na mubalagha wanda kai ne mafi sanin abin da yake boye, kai ka san boyen kuma ka fi kowa ma sanin abin da yake boyen baki daya. Subhanaka wa ta'ala. Allah ya ce in qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ka tuna yayin da Allah ya ce ya kai Isa ibn Maryam, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake tunawa annabi Isa ni'imomin da ya yi imta shi da su, ya ce uzkur ni'mati alayka wa ala walidayka, ka tuna ni'imata gare ka kai da kuma ni'imata ga mahaifiyarka. Ku shakka babu, Allah ya yi ni'ima ga annabi Isa kuma ya yi ni'ima ga mahaifiyarka, ya yi ni'ima ga annabi Isa da abubuwan da ya lissafa na wanda banda waɗannan yin shi a mutumin kirki ɗaya na ƙwarai. Annabi ai ƙururuwar ni'ima cikin ni'imar da Allah zai wa ɗan adam a duniya nan shi ne Allah ya yi mutum annabi ko manzo, ita ce ni'imar da babu ni'ima kamar ta. Daga nan sai Allah ya sanya mutum cikin mabiya manzan, in ba ka kai ba manzan bane ba kuma Allah ya yi maka ni'ima ya datar da kai da shiga cikin mabiya manzan. To su kuma mabiya manzo aji aji tun daga ƴan ajin farko, ƴan aji na biyu, ƴan aji na uku, har a zo ga ƴan ajin ƙarshe. Shi yasa za mu ga yanzu saboda bayan ni'imar zaman ka manzo, ni'imar da take biye da wannan ita ce ka zama bai manzan ba manzan bane kai. Shi yasa za mu ga Allah ya magana hawariyawa nan. Su al-hawariyuna ai su ne ƴan ajin farko cikin mabiya Annabi Isa alaihi salam, sun yi imani da shi su ne sahabbansa. Dan haka in baka shiga cikin layin annabawa ba, to yi kokari ka shiga cikin sahabban annabawa. In baka shiga cikin layin sahabban annabawa ba, to yi kokari ka shiga cikin tabi'an sahabban annabawa. Wannan tabi'ai kuma ba su karewa, ai ta biyowa da tabi'an tabi'ai, ai ta biyowa har a zo kanka ka dai shiga cikin wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ma'ana dai kar zargin ya tashi ya baka, sai ka ga in an tashi layin sai ku tashi tare da su baki daya. Allah ya ce mishi ka tuna ni'ima ta gare ka da mahaifiyarka, in ayyatuka bi ruhil qudus, ya yi tadda na ƙarfafe ka da ruhul ƙudus. Ruhul ƙudus shi ne mala'ika Jibril, ƙul nazzalahu ruhul ƙudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan. Dan haka ruhul ƙudus shi ne mala'ika Jibril, shi ne ruhul ƙudus. A suratul Qadr ma haka Allah ya ce tanzilul mala'ikatu war ruhu fiha, ar-ruhu ɗin shi ne mala'ika Jibril. Dan haka Allah ya ƙarfafi annabi Isa alaihi salam da ruhu da mala'ika Jibril, sadda ya hore ya halice sa, wanda tun kafin a haifi annabi Isa dama aikin mala'ika Jibril tattare da annabi Isa da mahaifiyarsa ya fara tun daga ɗaukar cikin ta. Sai da ɗaukar cikin annabi Isa, Allah ya turo mala'ika Jibril zai magana da ita. Bayan nan aka matsa aka ci gaba da tafiya har ta zo ta haife wannan cikin, tana haife wannan cikin. Daga nan kuma ya ƙarfafi annabi Isa ta yadda ya tsaya, ya annabi Isa ya yi magana cikin zanen goyo, sadda babu wanda da ke magana cikin zanen goyo abinda mutane suka fara. To Allah ya ƙarfafe shi da mala'ika Jibril ce ku kallimun nasa fil mahdi wa kahla, kana magana da mutane lokacin da kake ƙaramin yaro cikin zanen goyo, wa kahlan kuma ka ci gaba da magana da mutane kana kiran su zuwa ga hanyar Allah bayan ka girma ka kai shekaru na gwamnataka. A sadda yake ƙarami da awaye, bayan ya girma ma da awaye, dan ba hira yi ba. Magana sata inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, bayan ya girma ma da yazo abin da ya ga musu dan aikin Allah ne, ni Allah ya kone ku bauta ma Allah shi kadai. Da haka kaga yayi magana da mutane yana zanan goyo, sannan kuma ya ta kira mutane zuwa ga Allah, yayi magana sai yana bayan ya girma ci gaba da kira mutane zuwa ga Allah, wanda wannan ni'imar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ni'imar cikin mutane, mutane guda uku, mutane uku Allah ya hore mawa suka yi magana suna cikin zanin goyo, ya ce annabi Isa ɗan Maryam, sai ƙissar ashabul ukhdud fi sahim Juraij. Annabi Isa ya yi magana yana zanin goyo, sahib ashabul ukhdud lokacin da mutanen garin da yaron nan ya je ya da'awa suka musulunta bayan sun faɗi amanna bi rabbil gulam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai sarkin ya sa duka duk bakin kowane lungu da kowace santa ta garin aka hurura, aka yi babban rami aka hururuta, ya ce ko mutane su imani shi ne Allah bayan kasa wacce ta bayyana, kuma shi ma yadda ya kasa sai da ya ji abin da yaron nan ya gaya mai zan nan ya kashe yaron, an hau dutse ya kasa kashe yaro, an shiga jirgin ruwa ya kasa kashe yaro, ya warkar da marasa lafiya, aka zo ya tara mutanen duk gari don yaron ya amfani da strategy mai kyau dan ya sauka maka ne aikin da awaye ce baka iya kashe ne sai ka tara da mutanen garin nan sarki kuma tunda mai da hankali ya tara duk mutanen garin baki sai suka taru yace in ka tara suka sa a daure ka zari kibiya daga cikin kwarina kai amfani da wanda bakan nawa ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaron ka halle da kibi za ka shi hankalin shi sai ya bace yaron nan da awaye yi da wannan yaje ya sa aka tara mutane baki da bayan an tara mutane yace yaron nan mun je cikin ruwa gashi abin da ya faru an hau dutse shi ya sako dugon da suka kai da shi sun mutu yanzu ga abin da yace za a yi to zamu gwada mu gani ya koma ya daki bai yace da sunan Allah ubangijin wannan yaron sai ya halle sai mutanen gari suka ce to kenan ko ubangijin wannan yaron shine ubangiji tunda kai ubangijin da ƙarya ka kasa ka koshi a wadannan matakan kenan shine ubangiji dan haka karshe sai suka ce duka amanna bi rabbil gula sai sai to akwai matsala ko dai mutum ya baki imani da ubangijin yaron nan ko ya toye bagarin nan to sai sa aka ramuka aka kunna wuta sanda aka zo mutane suke fada manzo Allah ya ce duk wanda ya fada wannan wutai wutar ce a zahiri aljanna ce kai to nan wata mahaifiya ta taho da dan ta goye a bisa zanin goyo a bisa bayan ta kai afuwa da suka zo ta yi haka za ta fada tausayi na uwa da da sai tausayin ta ya kama ta sai ta kasa fadawa yaron daga bisa za sai ya umma isbiri fa innaki alal haq sai mahaifiya ta ce ya kuli kina gaskiya fada ta fada da yaron shine yaro ne sahibu durayi mun sha miki tsammanin durayi sanda wata karu wata dai ciki ta haihu ta sai dai shi bayan ya zo dalilin addu'a da mahaifi shi sai mashi da ya zungure da sanda ya ce ya gulam min abuk ya ruwaye babanka yace abi kulal arra'i yace wani ne maki yayi shine babana to wadannan su ne suke magana su uku suna cikin zanan ku to wannan kaga ni'ima ce ta Allah ga annabi Isa sai da yuri shi yayi magana yana yaro sannan bayan ya girme sannan Allah ya ce wa idh allamtuka alkitab ka tuna ni'ima ta san ta koyi daga alkitab ba ana alkitaba ake rubutu sai da na koya maka rubutu ka iya rubutawa wal hikma sannan na hore maka hikima shine fahimtar abin da zaka karanta din ka koyi rubutu da karatu sannan ka fahimci abin da kake karantawa wat taurata wal injil kuma na hore maka fahimta da karanta at-taura da injila haka at-taura annabi Musa ka saukan ba da ita injila shi annabi Isa ka saukan ba da ita amma Allah ya sanar da shi abin da ke cikin ta kamar yadda ya sanar da shi abin da yake cikin injila din sannan Allah ya ce masa wa iz takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr ka tuna ni'ima ta sadda na hore maka zaka zo ka sassaka ka dibi kasa ka faba ka sassaka sifar tsuntsu na kasa fa tanfuku fiha fiha sai kai busa cikin wannan tsuntsu fa yasiru qayran bi idnillah sai fa takunu qayran bi idnillah sai ya zama tsuntsu da idnin Allah kana busawa sai tashi ya zama tsuntsu Allah ya halice shi da wannan sannan wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni ka tuna sai da kake warkar da al akmaha shine alladhi yulid a'ma wanda tunda aka haife shi dama makawo ne a duniya wanda alkitance alkitance wanda aka haifa makanta baya warkewa wanda aka haifa da ido ya zo duniya shine in wata lalura ta sa mai ta ido wata lalura in idan ya rige yana ida waya gani amma wanda ya zo a makawo ya zo duniya bai gani dama alkit ba abinda za a iya mashi to shine al-akma an koyi bambanci tsakanin al-a'ma da al-akma al-a'ma makawo wanda ya zo ya makanci amma al-akma dama tun da yanzu duniya ba kawo yanzu to irin shi annabi Isa yake warkasuwa wal afras da mituta al-baras shine tuta kutunta kafin ya tsufa fara da tsiwa wacce za ta sa jiki ya dinka dabbare dabbare wacce tuta ce wacce ba a warkewa a al'adar mutane in mutum ya kamu da wannan tutar ba a fayi wani shi ya sa ma Uwais ibn Amir al-Qarni cikin karamar da Allah ya bayyana sarar da shi shine warkewar shi daga tutar al-baras da Allah ya darsu shi da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar cewa idan ayarin mutanen Yaman sun zo ya ne nuna mutum da yake cewa Uwais ibn Amir al-Qarni daga kabilar Qarn daga Murad yana da mahaifiya yana sautata mata tuta al-baras ta taba samun shi ya warke sai wata yar da'ira karama ta rage jikin shi wacce bata warke ba to irin wannan tace albar to annabi Isa alaihi salam yana shafar me wannan cutar ya warke daga wannan cutar wanda annabi Isa ya zo lokacin da harkar likitanci take tashi cikin mutanen da harkar likitanci take tashi ko wani annabi idan Allah zai bashi aya da mu'jiza yana bashi aya da mu'jizar da ta yi daidai da abin da ke tashi cikin mutanen shi to sai a gagaru kwarari a wannan bangaren cikin mutanen nashi na a gane gaskiya ne shi kaga annabi Musa lokacin da yake sihiri ke tashi cikin mutanen sai kuma shi yasa da aka zo da su aka tashi sai Allah ya bawa Annabi Musa ayoyin da suke kama da irin abin da suke amma su da gare su gane wannan ba su yi ba wanda kaga shi ma da awar Annabi Musa ya amfani da irin wannan zai da Fir'auna ya tara mutanen gari kaf sannan aka ci shi da yayi baki daya wa an yi musharar nasu duha aka zo aka tara su kuma shi yasa gaba ɗaya kowa ya imani a wurin dan haka cikin waɗannan mutanen waɗanda sun tsare da wannan ne Annabi Isa kuma mutanensa mutane ne da ke tatsama da harkar ɗibbi harka ta magani ne likitanci ta abinda suke tutiya da shi ke to shi yasa duk mu'jizar da Allah ya bawa Annabi Isa mafi yawan su suka zo suna da alaka da harkar rashin lafiya da warkar da wanda likita zai iya warkar su wanda ƙarshen likitanci a lokacin ƙarshen likita wanda ogan likitoci baki ɗaya kamar su yi ba wani ga masu namu ana ce masa buƙura shi ne likitar ogan duk likitoci baki ɗaya to a lokacin shi kai ne ta gagara ya warkar da masu wasu cututtuka amma sai ga Annabi Isa Allah ya koyi ya warkar da masu wannan cututtuka wanda wannan jagwalgwalan na likita da kuke gani daga wurin shi aka samu shi daga wurin shi shi ne haka suke don kanka gane gobe in ka baka laya ka je ka zaya sai ka gogo ai da ba wani hutun kenan ko in an rubuta ba kanka gane me aka rubuta gobe in ka ji irin wannan matsalar ka sake zuwa ka zaya kaga in za ka yi bindiga da kaga asibiti ba shinfi kenan amma sai ayi da gwalgwalin da baka gane wa tunda ai wanda za ka kai mawa shagon ai ba wani karatu ne hinaka ba kawai akwai wasu yan abubuwa da ake iya gane paracetamol za ka ga kai sai sai paracetamol da aka rubuta kai kuma duk duniya ba ka ganin abin da ya kamata paracetamol ya rubuta da aka yi nan dai gobe ka kara jin ciwon kai sai ka koma likita ya sa abinci sannan kai ma ka je ka sha magani to sai ya hore Allah ya hore ma Annabi Isa mara lafiya ya zo da cuta da izinin Allah yake yin wannan da izinin Allah yake yin wannan zai ambaci sunan Allah ya shafi jikin mara lafiya sai mara lafiya ya warke sannan Allah ya ce wa in tukhrijul mauta bi idni ka tuna yadda kake fitar da matafi ka ta da su da izinina mutumin da ya mutu Annabi Isa sai ya zo ya kira shi sai wa ni qum bi idnillah kawai sai a ganshi ya miƙe mutum ya mutu ba a san ba wanda ya mutu ya tashi wanda ka san cikin abubuwan da mutane za su irin wannan ta annabi dama to tunda kana wannan in ka kware Allah sai ya ce to ta da wanda ya mutu to har wanda ya mutu Annabi Isa yana tada da irin su kaga wanda ya mutu ka ce mai tashi tashi to ai karshen kwarewa a likitan cike duk maganin likita nan ka a mutu sai kuma haka mutun ka ta kace a warke daga mutuwa a tashi kaga ai ka sha kwana ki da haka yake ta yadda wanda suka mutu da izinin Allah a wannan lissafin abubuwan da Allah yake tuna wa Annabi Isa kenan ta fuskar ayoyin da Allah ya bashi da zahiri nan abinda ba a hadi ba shine wa Annabi yakum bi mata kullu na mata buke runa fi rutukum shine Allah ya gore wa Annabi Isa a gaya ma abinda kake ci da abinda ka aje gida da ka zo Annabi Isa sai ce baka ya kalle ka sai ce kaza ka so ko sai ce so dinka da kaza da kaza ke da ko yanzu abinci kaza da kaza ke kuma da yawa ne kai ka san haka zai baka labarin abinda kace kuke ci da abinda kuka tattala kuka adana gina da shi ha ga ba magana ƙarya babu ke an ce a kawo gudun mawafi zabilla din da kace babu sai ce ƙarya kake ka da kaza sai ce dai ka da kowo mun san ka aje kaza yana ta gida je ka da kowo kamar to wannan cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi Isa sannan ya ce wa idh kafaftu bani isra'ila anka idh zaitahum ka tuna sanda na kare na kare cutarwar bani isra'ila daga gare ka na hana cutar da kai yayin da ka zo musu da hujjoji bai ne dan wasu malamai da cewa ka mi wa Allah maganar bayan Allah ya dauke Annabi Isa bayan ya dauke shi tunda sun zo da likin su cutar da shi su kashe shi Allah sai ya kare shi daga wannan yunkurin da suka yi na su cutar da shi ta hanyar dauke shi zuwa sama ba su ganshi ba bayan cutar da shi duka wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ga Annabi Isa da Allah subhanahu wataala yake tuna wa Annabi Isa ne imanin shi fa qala alladheena kafaru yace waɗannan duka ayoyin da muka baka da nemomin da muka yi muka kafirai da so gan su sai suka ce in hadha illa tushru mubin wannan ba kun bane sirri ne bar ilan ne ba wani bayani wannan sirri ne in ba sirri ba ya mutum zai mutu a cikin tashi shi kan ayoyin annabawa na mu'jiza ba ta kama da sirri sirri daban mu'jizar da Allah yake bawa annabawa ita kuma da kuma shi boka da ya kalli mu'jiza wacce ba zai riba ya san wannan ba zai riba ce ita mu'jizar annabawa tana gagara duk wani wanda ke rayuwa a wannan wurin a wannan zamanin inda annabi ne ta gagara kowa take shi kan boka shi kan boka in ya tashi yazo da mu'ujiza sai a afun zai wani abu ne yake zuwa da shi da ya saba al'adan wanda ba zai wanda ba boka ba in ya ga abun sai ya saba al'ada din amma da wanda yake boka ya kalla ya san wannan kalla shi shi yasa da boka ya kalli boka ya san abin da yake bokanci ne shi wannan ya san yake bokanci amma duk boka yi kuma da sun ga mu'jiza sun san wannan mu'jiza ce shi yasa ai annabi Musa alaihi salam da suka zo suka je zai yayin su annabi Musa yuhayyilu ilayhi min sihri ma annaha tas'a haka Allah ya faɗi khayal abu ne wanda sai ka bayyana faruwa amma hakika ba faruwa yake kamar sai yi kamar igiyoyin nan na mutsi ba haka yake ba wasu daga cikin malamai sun yi kokarin su ce igiyoyi ne suke shafa wa laiba idan sai sun yi sama suka ce a bari sai lokacin hanji da aka aje su rana ta buge su sai suka dinga narkewa sai ka kalla sai ka suna walwal kamar motsawa suke amma ba motsawa suke amma da annabi Musa ya je fadda sandan shi sai tabbata haɗe igiyoyin baki daya kuma sai ya kama ta koma su sun san bakin abin su kaga su suna gane bambancin abinda suke yi da kuma abinda mu'jiza ce ta annabawa da Allah yake ba annabawa ta gagare su wanda ita kuma mu'jiza annabawa tana saba wa garin da wurin da mutanen ta saba wa al'ada nan garin inda yayi abin mutanen garin ba za su ba wani wanda zai iya kalubalanta wannan kuma ta saba wa al'ada kuma wanda zai iya zauna amma in aka zo wani zamanin ha aka zo wani wurin kuma ana iya ta zauna abin wanda ba nan bayana karama ta waliyyi afwa karama ta waliyyi ita kuma tana saba wa wurin da wali yake shi kuma mu kalamar annabawa tana saba wa mu'jizar duka al'ummar da ke rayuwa a wannan zamanin baki daya ta yadda wani annabi in yazo a wani wurin wani zamanin wata mu'jiza za a bashi da bin da sai daidai da wannan kila ta wancan kuma a wani wurin a wani zamanin zaka tada ba wannan bace dan haka haka Allah yake bayar da waɗannan ayoyin da su amma su mai mukun su ƙara imani sai su ce a'a wannan tsiri ne bayyananne wanda bai bukata a tsaya a wata wahala ko a kai ruwa rana kafin a ce wannan tsiri ne wannan kuma ayoyi ne da Allah yake ba wa annabawa dan ya karfafa su ya tabbatar da gaskiyar manzancin su dan masu kalubalanta su yadda su gamsu cewa Allah subhanahu wataala shi ya aiko su da waɗannan ayoyin Allah ya barantar da mahaifiyar annabi Isa daga wurin da ake mata ya tabbatar da gaskiyar annabi Isa cikin annabta da manzancin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala nan za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi aya ta gaba magana akan hawariyawa da addu'a suka yi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.